Bayanai daga Najeriya suna nuna cewar akwai yiwuwar hukumar nan mai binciken tabar gaza ko badakalar da aka yi don cin hanci da kabar shaya da sunan sauran makamai a Najeriya, wato AFCC, za ta nemi bahasi ko bincikar tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan dangane da bayanan da suka fara fitowa daga manyan jami'ansa ko mukarabansa dangane da sama da fadi da ake zargin an yi da dukiyar jama'ar Najeriya. Wannan yunkurin watakila ana ganin cewa zai iya cin karo da bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin da aka rantsar da shi cewa kada Goodluck Ebele Jonathan ya damu dangane da irin bincike-binciken da ake yi a kan sama da fadi da dukiyar jama'a a yunkurin yaƙi da cin hanci da gwamnatin ke yi a yanzu. Akan haka ne na tuntuɓi wani lauya a kan kundin tsarin mulki, wato barista Abdulhamid Muhammad, domin in ji komi kundin tsarin mulki yake cewa dangane da gurfanar da ko tuhumar tsohon shugaban ƙasa ko wane ne dangane da badakala ko sama da fadi da dukiyar jama'a da ake zargi.
Kuduri na tsarin mulkin Najeriya kashi na 308 kalala yana magana ne a lokacin da yake wannan mukami nasa, amma a lokacin da ya bar ofis ya fita daga ofis ko ya sauka daga kujerar shi, za a iya kiran shi, za a iya gayyata shi, ba ma gayyata ba ma har ƙararrawa za a iya shigarwa a kan wasu abubuwa da ake gani, wasu kurakurai da suka taso ko kuma wani zargi da ake gani wanda ya shafi ofis ɗinsa.
To amma akwai masu ganin cewa watakila yi wa tsohon shugaba irin haka kamar zai iya kawo ta tashin tashina ko fitina a cikin ƙasa shi ya sanya ba a yi ko kuma ba a taɓa yi ba ma muka gani.
To ba taɓa yin haka ba, to amma abinda doka bata hana ba, ai kamata ai a ce in tsarin mulki ƙarara bai hana ba ko kuma ba wata dokar da ta hana, ai so ake a gane gaskiyar magana inda take. Za su iya kiran shi koda a wasiƙa a rubuce ko kuma ma su ɗi tattaki in girmama shi ake so a yi, a je a same shi domin ya bada jawabi a rubuce akan waɗannan abubuwa domin a samu a yi amfani da su wajen bincike.
Amma za a iya gurfanar da shi a gaban kuliya idan aka ga tuhume-tuhumen da ke kan shi za su tabbata cewa babban laifi ne aka yi wa ƙasa kenan ko?
Kwarai za a iya gurfanar da shi. Ai shi wannan tsarin mulki, wannan ainihin ƙudurin wannan tsarin mulkin da ya bayani waɗanne bayani a baya, ai mun ga yawancin gwamnoni waɗanda suka sauka suna nan ana ta shigar da su ƙara, kuma har yanzu ƙararrakinsu suna gaban kotuna a matsayinsu na gwamnoni da kuma mataimakin gwamnoni. To take yake ma da shi kansu shugaban ƙasar shi ma za a iya gurfanar da shi akan in hali ya kama akan haka.
To amma ga alama kenan bayanin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake cewa bai kamata Jonathan ya damu daga bincike-binciken da ake yi ba, kamar ya ci karo da dokokin Najeriya kenan, wanda doka ta ba da damar idan an zarge shi kuma zargin na da ƙarfi a gurfanar da shi a gaban kuliya a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ke cewa watakila ba za a gurfanar shi ko ba za a kama shi ko ba za a tuhume shi ba kenan.
To tsarin mulki ƙarara yadda ya yi magana a kan ƙarara ya yi magana ne a kan cewa a lokacin da ya bar mukaminsa na wannan kujera za a iya gayyatar shi kuma za a iya gurfanar da shi gaban kotu, ba abin da zai iya hana. Amma jama'a kowane ɗan Najeriya da kuma ainihin shugaban ƙasa yana da ra'ayi, zai iya faɗa ra'ayinsa akan al'amura akan wannan, amma ƙararrayin da doka ta tanada zai iya kasancewa haka.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan a tattauna da nayi da shi a Abuja dangane da ƙudurin dokar da ya bada damar ko ya hana a tuhumi tsohon shugaban ƙasa a gaban kuliya ko kuma tafarkin bincike akan badakala na cin hanci da kabar shaya da ke gudana a cikin Najeriya a yanzu. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.